ماذا أنا أريد أن جرم مودة نيارا كما مجرم مجيئة يرسل فيها كبرنا سنة كما نيوسع جوة عن خيري نفرقو إنا وديارا كم شمر بشيطة وقوادة الدعاء وأسف كما مدين وأنا مكرا تنقوى خبير الشيخ الحافظ مثل هذا القرآني ودي كي زنجرة نع القرآن الشيخ أحمد مؤسس لو أنه ما كرمت هنا فتح الله مكة جابورة يريد أن هنك الله يساك الشوك على خيري أو أنه هوري الدعاء تنسمى معلمي لو أنه ما كرمت نسكي مكان شنوة سكريكي أمانة لو أنه ما كرمت kamar shugaban makaranta zuwa ga sauran malamai suka yi ta wannan gwagwarmaya yau gashi abin da kuke yi ya bayyana duniya ta gani kuma ta tabbatar cewa kun saka Allah cikin aikinku kuma aiki da amana ya tabbata Allah ya saka muku yanzu ni kam ina jin labarin wannan makaranta kuma na san da ita na san dai duka bata wuce shekara da budewa ba kuna makamancin wannan amma Allah shi ne shaida ban taɓa tsammani an yi wani abin ƙoƙari har da ya kai haka ba a wannan gajeren lokaci a wannan 'yan watanni yanzu yaran nan su zo suna presentation da taqdim na khutuba da kalimat nake tambaya na ce yaran nan yanzu a makarantar nan suke karatun nan ko malaman da suka koyar da su a nan aka ce mu wallahi malam a nan su mu gaya wa kanmu gaskiya mu yi wa kanmu adalci cewa lalle makarantar nan ta yi ƙoƙari kuma Allah ya mata arzikin malamai na gaske ina ta ƙoƙarin ina bibiyar kuɗuɓar yaron nan da kalmar yaron nan da ya yi in ji ko akwai wani kuskure ko na larabci ko na tarkibi ko rawar hajja ko riƙe abin wato yaron nan jikinsa a sake yake barar da wannan abubuwa da ya haddace a ƙwaƙwalwarsa yanzu wannan yaron yana wannan shekarun ya iya yin wannan yaya nan gaba idan ya shekara goma yana karatu na ya zai zama kuma yanzu huɗuban da yaron nan ya gabatar ina tabbatar muku wallahi akwai masallatan juma'a da yawa da muke zuwa sama da mutum dubu suna bin liman masallar wallahi kuma ba ta kai wannan kyau ba mu gaya wa kanmu gaskiya da yawa daga cikin wasu rububin ayyuhan nas ita kadai zaka ji ayyuhan nas ita kadai zaka daga sauran bayanan ba a jin amma ku duba yadda yaron ne yake fito da abubuwa ya jawo aya ya jawo hadisi kansa ne wannan yake nuna cewa inda iyaye za su ba da cikakken haɗin kai ga makaranta da malamai da tsarin karantarwa wallahi za mu fitar da manya-manyan malamai wanda a duniya sai an san su riƙe waɗannan yaran a ci gaba da karantar da su a ɗora su a irin wannan tarbiyyar shekaru kaɗan za ka ba su wallahi malam sai sun zama abin buga misali a ƙasar nan gaba ɗaya so ina taya ku murna hukumar wannan makaranta ina taya ku murna al'ummar wannan unguwa da wannan gari na Kaduna dangane da wannan babban alkhairi da ya sauka muku na samu wannan makaranta ta tamayyu wanda alhamdulillahi aikinta ya bayyana kuma ƙoƙarin ya bayyana abu na biyu daga cikin manufofi na da'awarmu da karantarwarmu mu ba wa yara mu ba wa matasa mu ba wa iyaye mu ba wa manya ilimi ingantaccen ilimi wannan ilimin kuma guda biyu da ilimin addini na musulunci da kuma ilimi na zamani a bayar da shi ilimin zamanin a inganci ba a gurɓatance ba yaro yi ilimin zamani amma yana da tarbiyya islamiyya mu ba mu aminta mutum ya zauna mai nemi ilimin duniya da zai zauna a cikinta ba ilimin duniya da zai rayu a cikinta ba ba mu gamsu da wannan ba don dole sai an haɗa guda biyu ayina addini a matakin farko wannan za a je har kabari zai amfani a duniya kuma zai amfani a lahira sannan a koya wa yara ilimin nan zamani su tashi da wayewa mutum a ganshi da addini kuma da ilimin zamanin baya zama ana cin duniyar ana yin wasu abubuwa a duniya ana cutar da addinin su ba bai san ana yi ba yanzu ku duba yaran nan irin turancin da suka zo suna yi ni sai da na zo ina ta kokarin kwatanta wai tsakanin bakin yaran nan da malaminsa mai gabatarwa wai waye turancin ya fi zama nema a bakinsa to yi haƙuri ba ko kaka koya musu amma za ka iya koya wa yaro ya zo ya tsallake ka ba cewa ne sun fi ku ba amma dai karatun nan naku ya yi kyau ƙwarai da gaske kuma karatu ne wanda alhamdulillahi ba ƙarya ba ne ko ba komai yaron ya gode turancin ya zauna a bakinsa saboda yawan ji larabcin ya zauna a bakin saboda yawan ji da irin wanda a satin karshe ne aka ba shi ya haddace abin dole za a je wajen pronunciation na wata kalma sai an ji kuskure a ciki kuma sai an gane kawai hada-hada ne aka yi kawai a zo a burge baki amma duk wanda ya san boko yake sauraron turanci ya san yaran nan ko labari aka ba shi ko news aka ce ya yi network news wallahi zai gabata haka alhamdulillah an ci riba a makarantar da duka a watan tara aka buɗe ta haka alhamdulillah so wannan wallahi abin farin ciki ne ga iyayen yara a tayar da yara da wannan ilimi guda biyu na addini da kuma na zamani kar ku manta za mu yi wa addinin namu hijima mu taimaki addininmu da ilimin da muke da shi din na zamani kar ku manta shi lamarin addini akwai wakilci a cikinsa wane ya zama kaza wane ya zama kaza wane ya zama kaza ba daidai ba ne duk mu tare a ɓangare guda ɗaya a ce misali dukkanmu gaba ɗaya kowa ya je ya karanta Qur'ani ya haddace ya rike an watsar da wasu ɓangarori ba mu da injiniyoyi ba mu da lecturori ba mu da likitoci ba mu da kaza sai mu zauna ana kawo mana wasu baki su yi mana abin da suka ga dama ya kamata a samu abin da malaman economics suke cewa division of labor a raba aiki wancan ya kama can wancan ya kama can dole ne mu samu likitoci a cikinmu da in ba mu da lafiya za a kai mu asibiti su duba mu dan komu ne likita mahaddacin Qur'ani likita mai ilimin hadisi likita wanda yake yana da ilimin addini mu samu direbobin jirgin sama mahaddata Al-Qur'ani waɗanda suka iya musulunci suka ke da shari'ar musulunci a ƙwaƙwalwarsu da mu'amalar su mu samu gwamna mai Qur'ani mai hadisi mu samu minista mai Qur'ani mai hadisi mai ilimi mai larabci mu samu shugaban ƙasa mu samu sarki mu samu kaza mu samu kaza dukkan su ya zamanto they are well oriented akan ilimin addini da ilimin zamani sai kun ji kumfutar su sai kun ji kumfuka wannan su to wannan shine gyara da muke so mu yi akan badi na ilimi da taso da yara da ilimi kuskure ne mutum ya zo tare ilimin zamani bai da wayewa ta addini wannan shine matsalar ke damun mu wasu daga cikin yan boko mu musulmi ne amma da su ake fada ake yanan musulunci me yasa saboda ba samu orientation mai kyau ba tun a background din karatun su na addini ba babu mutum ya wayi gari babu ilimin addini bai san shi ba da haka sai a wayi gari a yi amfani da ofishinsa a karya musulunci a yi amfani da kujerarsa a cutar da addini ko yana kallo ana cutar da musulunci saboda bai san addinin ba bai san daɗinsa da ɗanɗanansa ba ba zai iya magana ba ba zai iya bada gudunmawa ba to wannan abin muke son mu yi total elimination nasa mu gama da shi gaba ɗaya ya zama muna tayar da wasu mutane wanda suna tafiya da waɗannan ɓangarori guda biyu wannan makaranta ta tamayyuz ta gini ne akan wannan tsari alhamdulillah cikin taimakon Allah shugabannin wannan makaranta Allah ubangiji ya ba su duk abin da ya ba su na ilimi a yanzu ma ana nan ana cikin yin ilimin shugaban wannan makaranta yanzu haka yana ƙasar Masar yana ci gaba da karatu na doctorate degree to amma matashi ne mai himma mai kokari a can ma malami ne a can ma yana da babban masallaci a can ma yana karantar da larabawa a can ma yana da'awa a can ma yana kaza sannan gashi a nan ma kuma ya zo shuka alkhairi to irin waɗannan matasa su ake so a samu wanda suke da hammi, suke da ambition, suke da kishi, suke da manufa, yaya za su taimaki al'umma. Da haka muna kira ga iyayen yara da abubuwa kamar haka. Na farko, wannan makarantar ayya abin da na sani kuma tattaunawa da muke da shi shugaban wannan makaranta, darakta wannan makaranta ko chairman na wannan makaranta, cewa ga abubuwan da ya kamata a kula da su, a samar da ɓangaren ilimin addinin musulunci mai ƙwari mai inganci, ilimin shari'a islamiyya, hadda ƙur'ani tahfiz, a samu mu'askar da za a sa yara ana training ɗinsu yara su hadisi al-ƙur'ani, kuma a samu ɓangaren boko mai ƙarfi ingantacce, a haka za a yi ta tafiya. Akwai ɓangaren tahfiz, hadda ƙur'ani, akwai ɓangaren islamiyya, akwai ɓangaren boko da yara za su yi karatun bokon ingantacce. To amma ina so na gaya muku wata matsala da muke da ita a ƙasar nan, wanda dole sai mun gane mun gyara. Yanzu wani kafiri wanda ba musulmi ba, mai mummunan aƙida ko mai gurɓatacciyar aƙida, zai zo ya kama gidan haya ya buɗe makaranta a cikin tsakiyar unguwanninmu, makaranta ta boko, mu ta ɗiban 'ya'yanmu muna kai musu su je su ba su tarbiya irin tasu, ba wai cewa sun fi kowa ilimi ko sun fi kowa karatu ko sun fi kowa sanin tsarin karantarwar ba. To amma za mu taimaka musu, mu kai musu yara su saka kuɗin makaranta mai yawan gaske, mu yi ta biyan kuɗin makarantar nan, mu yi ta ainihin wato patronizing, muna agaza musu, muna tallafa musu, muna ciyar da su gaba, suna ɗaukan malamai, suna sa musu albashi mai ƙwari. Amma yau da wani ɗan uwanmu zai zo ya buɗe makaranta yana da alaƙa da ilimin addini, ko malamin addini ne shi, ko wani ustaz ne shi, ko mahaddacin ƙur'ani ne shi, ko wani shahararren malami ne a ƙasa, sai kaga mutane suna yin ɗari-ɗari wajen ainihin wato yaya za su kai 'ya'yansu irin wannan makaranta. Amma yanzu ku duba karatun boko da yaran nan suka yi a nan gurin, billahi azimu za a je a tarar da makarantu barkatai bila adadin wanda gabaki ɗayansu boko ake yi, wallahi turancinsu bai kai ingancin turancin da yaran nan suka yi ba. Amma wani zai ji yana kyamar ya ɗauko ɗansa ya kawo shi makaranta irin wannan, me yasa? Saboda yana ga akwai alama ta addini a ciki. Wanda wannan tunanin kyamatar makarantun da suke da addini, mutum musulmi yana kyamar makaranta da take tare da addini, wallahi wannan ba karamar illa bace ba. Kuma wannan yana ciyar da mu baya, yana kuma cutar da mu, yana ainihin wato sa mu yi shekaru masu yawa ba mu zama wayayyu ba. Wa yake maka dan mutum yana da ilimin addini bai zai iya yin ilimin zamani ba? Wa gaya maka? Wa yake maka iya makarantar da ta ginu akan boko kadai ita ce take iya bada ingantaccen ilimin boko? Wannan tunani ne wanda yake ba na daidai ba, tunani ne wanda yake na kuskure. Da haka mu yi kokari mu hada kawukanmu mu taimaki 'yan uwanmu masu kokari, malamai, ɗalibai waɗanda Allah ya ba su ilimi na zamani, ya ba su ilimin addini, suka buɗe makarantu, mu kawo 'ya'yanmu su samu tarbiyya guda biyu, su samu western education ɗin
su samu kuma Islamic education at the same time a lokaci guda. Yafi akan ka tura ɗanka ya je ya samo kawai iya Western education ɗin amma bai san Qur'ani ba, bai san hadisi ba, bai san salati annabi ba, bai iya sallah ba, bai san girmama na gaba ba, bai san kaza ba. Wannan tunanin ya kamata mu yi kokari mu gyara shi, kuma larura ce da ta zo mana ta ci mu da yaƙi a gidajenmu da unguwanninmu da makarantunmu da wuraren da muke zama. Ina fatan iyayen yara za su ji wannan faɗakarwa a kusa ko a nesa, mu taimaki makarantun da suke tafiya da tsarin nan guda biyu, da ilimin addini da ilimi na zamani. Baka da matsala yaranka zai tashi yana da guda biyu, amma mutum ya tashi yana musulmi yana kyamar makarantu da suke an surka da addini ko ana yin larabci a ciki, wallahi wannan ba karamar illa ba ce kuma babbar damuwa ce. Ina fatan iyayen yara za su yi kokari su kiyaye, za kuma su yi kokari su gyara. Abu na gaba shi ne, yana cikin abubuwa masu muhimmanci, yanzu na bincika a makarantar nan akwai wasu ɓangarori da iyayen suna yin sakaci wajen kawo ‘ya’yansu, watakila suna ganin don sabuwar makaranta ce. To yau dai ga abin da sabuwar makaranta ta yi, kowa ya gani, wasu na ganin ko watakila ustazai ne a ciki, da haka ba za su kawo ‘ya’yansu ba. To wallahi ina gaya muku abin da ustazan nan za su yi, wallahi sun fi ‘yan duniya abin da za su yi. Yanzu duk wani malaman suke zauna suke turanci nan gaba ɗaya duk ustazai ne, wasu su ma da ta alƙur'ani ne, amma ka ji bakin su kamar turawa. Albarkacin ilimin addini idan ka same shi, to kuma sai ga Allah ya taimake ka ya baka ilimin zamanin ma gaba ɗaya. Yanzu a ƙasar nan muna da mutane waɗanda suke Allah ya ba su abin guda biyu, sun shiga ƙasar Allah ya ba su matsayi, kuma an yadda suna da ilimin addinin, kuma an yadda suna da ilimin zamanin. Ba wani mai gadara da ilimin zamani da ya isa ya ce musu, ya ce kule in ba su ce masa cas ba, ko ya ce ba su iya ba, wallahi bai isa ba. Wannan sanannen abu ne, muna da manya-manyan mutane a cikin gwamnati, wasu ‘yan siyasa ne, wasu likitoci ne, wasu lauyoyi ne. Wallahi yanzu a ƙasar nan a cikin manya-manyan lauyoyi da muke da su, ba zan iya kirga muku adadin manya-manyan lauyoyi waɗanda wallahi suna da wannan matsayi a ƙasa, kuma dukkansu ma haddasa Al-Qur'ani ne, ba za su yi ruguma. Wannan akwai su da yawa, lauya ne, ya iya turanci, ya san ƙasar, ya san dokar ƙasar, ya san me yake ƙasar, ban suna cikin mutane masu daraja. Amma kuma wallahi malam idan ya koma gida yana da masallacinsa, yana da makarantar Islamiyya, ba a bashi a baya ba, suna nan sanannu shahararru. Idan an zo ilimin zamanin ba wanda ya isa ya ce musu wasiya ba. Ashe idan muka ga dama za mu iya gina ‘ya’yanmu akan ilimin nan guda biyu, kar mu bari a yi mana sakiyar da babu ruwa ciki. Akwai likitoci da na sani likitoci ne, manya-manyan consultant likitoci, amma wallahi malamai ne kuma na addini, mahaddata Qur'ani ne, suna nan barkatai a ƙasar nan. Ashe wannan yana nuna za a iya haɗa guda biyu. Akwai injiniyoyi waɗanda manya-manyan registered engineers ne, amma wallahi ba a bar su a baya ba wajen sanin Al-Qur'ani. Wasu ma su suke sallar tarawihi a anguwarsu, wasu suke limanci a ma'aikatarsu, kuma sun yi ilimin bogon, kuma ana cin bogon, kuma akwai ilimin addini. Amma za a gansu akwai su tarbiyya, akwai su da mutunci, akwai su da kamewa, da wahala ka gansu cikin wata ƙazantacciyar wato wani tsari da ake kawowa. To iyaye na irin wannan tsarin shi muke so musamman a ƙasar nan, mu tayar da yara
waɗanda suna da orientation na ilimin addini kuma da orientation na western education da nasara biyu gaba daya. Mutum ɗan siyasarmu, sanatocinmu, ɗan majalisarmu, gwamnoninmu, shugabanninmu ya zama alhamdulillah ba jahilai ba. Ba daɗi shugabanka ya zama jahili. Yanzu wani an ce an gayyace shi a wani taro na sakon Qur'ani babban mutum ne ba sai na faɗi kujerarsa ba. Da ya zo da bindigogi aka rako shi a bayansa akwai audios ɗinsa da bindigogi sai an kau da hanya zai zo ya wuce. Amma alhamdulillah ya girma mutane ya zo taron Qur'ani. Da ya zo cikin shawarar da yake ba wa yara da iyaye ya ce yara ku yi ƙoƙari ku haddace Qur'an ɗin nan mai izu 80. Ku yi ƙoƙari. Sai wani ofisa ya zo ce ta 60 sai ce ok 120. Wato kare shugaba ne babban mutum ne amma the most unfortunate part of it shi ne daidai da adadin izu na Al-Qur'ani ma bai san izu nawa ne kuma yaba da wannan aka yada a duniya kowa ya gani ba daɗi shugaba ya zama yana jahilcin ilimin addininsa ba daidai ba ne. ‘Ya’yan nan naku su ne sarakuna wata ran, ‘ya’yan nan naku su ne gwamnoni wata ran, ko muna raye ko bayan mun mutu, ‘ya’yan nan naku su ne shugabanni, waɗannan yaran jari ne, ku koya musu ilimi tun suna yara ba abin da za ka yi wa yaro ka taimake shi kai mai gata, wallahi irin ka ba shi ilimi. Kuma duk wanda yake son ɗansa ya zama wani. Kada ya ɓata lokaci akan nuna masa kuɗi da nuna masa duniya, ya ɓata lokaci akan nuna masa ilimi da muhimmancin karatu. Idan ka ba mutum ilimi ka sake shi ko ina ma ya tafi a duniya zai rike kansa ya rike na ƙasar shi ya taimaki al'ummar da yake rayuwa. Ilimi kenan. Shi yasa yaron nan da ya zo da kalmar da ya yi magana akan muhimmancin ilimi ba abin da bai faɗa ba akan darajar ilimi da matsayin ilimi. Ya mace ce ko da namiji. Da aka iyayen yara ku farka da ilimi ne ake samun security da zaman lafiya a cikin al'umma. Yanzu abin da zai baka tsoro duk inda ka ga ana ta'addanci ana zubar da jini ana kashe mutane ana sace-sace ana kaza insha Allah za ga ba masu ilimi ba da suke. Kuskure iyayen waɗannan suka yi tun suna yara ba su mai da hankali wajen inganta musu rayuwarsu ta ilimi da karatu ba. Da haka da suka tashi ce suke neman ya za su samu abin da za su kashe. Kawai aka ba su wata hanya da za su rika samun kuɗi nan da nan ba da ilimi suke aiki ba sai dai ilimin yin barnar sai dai ilimin yin tajirkin. Amma ilimi da zai amfani mutane to ana taimakon yara ne tun suna yara. Kuma duk wanda yake da kishi yana haƙura da komai na luxury da jin daɗin rayuwarsa ya taimaki ɗansa ya karatu. Duk abin da ka mallaka ka haƙura da hawa mota mai tsada ka haƙura da gina katafaren gida ka haƙura da kaza da kaza da kaza da aurace-aurace kai building rayuwar ‘ya’yanka da su ne za su taimake ka lokacin da ka gajiya. Amma yau iyayen yara a yi ta rikici da su akan biyan kuɗin makaranta. Mutum ya iya biya kuɗin makarantar ‘ya’yansa amma ya je ya ƙara aure. Ba ya iya biyan kuɗin makarantar ‘ya’yansa ana ta rikici ana koran ‘ya’yansa amma yana da budurwa yana da fasahara da zai je ya ƙaro aure. Wannan gajeren tunani ne da rashin sani ya kamata. Kuɗin makarantar ‘ya’yanka shi ne priority nasa shi ne abin da ya fi komai muhimmanci. Ya za ka bari ana koran ‘ya’yanka alhali kana raye baka mutu ba. Wallahi ana ba mu labari akwai matar da aka mutu aka bar mata yara marayu ta sa su a makaranta uban ya tafi ya bar su cikin talauci. Wallahi kosai take toyawa a kofar gida da wannan jarin kosai din da shi take biyan kudin makarantar ‘ya’yanta na primary suka shiga junior ta biya suka shiga senior in ba ta iya biya ba ta ce a yi mata hakuri da kosai da doya take soyawa. in gina muku sai da har ta kai ƴaƴanta ya ba ki suke karatu da wannan kaskon na kosai da wannan ludayin da wannan ƙwaryar da take daukar kosai tana sawa ana layi ana tsaya kai da yanka bayan yaran sun yi karatu sun gama suka samu albashi suka ba ta hutu ta zauna suka gyara mata gida suka ba ta abinci suka yi mata kaza da wannan kudin kosan da ta biya musu school fees yanzu gashi tana cin moriyar taimakon da ta yi wa yayanta yanzu mace tana iya zama ta rike ɗa ta biya mai kudin makaranta wata sana'a take yi ta ciwo bashin kaya ta sayar abinda ta samu na riba shi za ta biya wa ƴaƴanta kudin makaranta kai namiji kana nan da lafiya ka tana kwanciya a gida baka iya biya wa ƴaƴanka kudin makaranta da koyo ƴaƴanka so kake ƴaƴanka zama marayi su zama masu shaye-shaye su zama masu kwana a titi su zama masu yawon banza a gari su zama liability su zama masu dauke-dauke su zama ƴan jagaliya ƴan banga ta siyasa masu ɗaukar makami su kashe wanda ba a yi da shi har kake so ƴaƴanka su zama lalle haka za su zama idan baka ba su ilimi ba ko yara ƴan mata ai a banda da ɗansu a ƙi a kai su makaranta ka ga yarinya ta girma ta girma amma ina ba ce karatu ba kwanan nan wata yarinya budurwa take gaya mun ta fi shekara kusan 25 ta ce malam babana ya cuce ni na ce subhanallah ta ce ba shi kadai ba da mamana ma sun cuce ni ta ce malam gani girma ya kama ni yanzu aure nake da bukata amma wallahi malam ko takardar firamare ba ni kuma ko islamiya ba sa da ba kokari na ne kawai nake zuwa nake bin kawaye wanda suka iya ije ne amma in shiga wata makaranta ta tsari za a biya mu wallahi ba sa da ba sai dai su na wancan gidan mai aikin karfi a tura ni can mai aikin kudi can da yi wanke wanke yanzu ga girma ya zo mu duk wanda ya zo nema na aure in ya tambayi me ye background na karatun addini na da zamani in na ce babu sai kai ba zai dawo ba kaga ai wannan ta ci baya an cutar da ita to da yawa irin wannan daga ƙarshe in aka samu frustration wala sai ta kama karuwanci ko sai ta kama aikin banza ko ta shiga irin ƙungiyoyin nan da ake shiga NGOs da ake shiga ai ta tsaya ta kuda su ba za ta yi aure ba kawai ta tabi maza suna biya mata bukata tana samun la'aljihu to wannan shine illa daga cikin illolin barin yarinya ƴa mace ba sa ta yi karatun addini da zamani ba mace a gidan mijinta tana da daraja tana da kima idan tana da karatu tana da ilimi mijin yakan ɗaga mata ƙafa mijin yakan ga kimanta wannan ta sa a cikin tsari na da'awarmu duk inda muka zo muka gina makarantu sai mun buɗe makarantun wato married women matan aure mu ba su takardar sakandare idan ba su yi ba mu sauƙaƙa musu karatu su zo su ma samu sakandaren nan mu ba su hadda Qur'ani mu koya musu hadisi iya yanda ƙwaƙwalwarsu za ta iya ɗauka su ma a tafi da su su zama wayayyu yanzu har jami'a mace mai shekara 50 ma za ta iya shiga university in ta nema admission ba za a ce ba za a bata ba za ta yi karatu haka karatun addini da za ta iya yi da haka barin ƴaƴanmu suna zaune ba sa karatu shi yasa ake samun yawan ƴan tasha yawan masu ɗauke-ɗauke masu tsare titi masu balle mota a ɗanyen fakin masu zuwa da wulf bana su kwance tayar mota da daddare su zasu sake masu tsallaka gida masu fatar waya a masallaci marayun takalma wallahi duk za ka tarar yaranmu ne wanda ba su yi karatu ba amma duk inda ka je kaga yarinya ta faddare ta zama yar iska tana iskanci tana bin maza in Allah ya so ya za ga ba su yi karatu ba ya na addini ya na zamani ashe wannan zaman banza wannan hana yara karatu ana amfani da shi don a gurɓata tarbiyyar mu ta addini da ta rayuwar mu zamani da haka yanzu ilimi shi ne kamata mu rufe ido mu zo mu kai ƴaƴanmu su yi karatu yanzu wannan gari namu na Kaduna gari ne da ya shahara da ilimi da ilimin addini duk duniya duk Afirka ba wanda bai san Sheikh Abubakar Mahmud Gombe ba a Kaduna yana ne masallacin sa yana nan ƴaƴansa suna nan almajiran su suna nan majalisin sa yana nan karatunsa da darasin Sheikh Abubakar Mahmud Gombe yana nan a Kaduna yana ne yaya ɗan Kaduna zai tashi yana sakaci da ilimin addinin musulunci idan an zo ilimin boko ni baki na da sai irga muku adadin manyan mutane da kuke da su yan boko a federal government a kasashen waje likitoci engineering lecturers why why sauran su ba wallahi ba zan iya irga ba ashe gari ne da ya gino akan al-ilmu ilimi da addini da ilimin zamu ga manya-manyan mahaddisa Qur'ani a garin nan ba za su dubo ba matasa wanda a dukkan sa'an su shahararrun malamai masu da'awa a duniya an san su yan kasuwa da kuma malamai da yan boko duk an san su to yaya wannan generation din wannan zamanin za mu zo a wannan gari mu rinka barin ƴaƴanmu suna tsalle-tsalle suna guduwa ba sa zuwa islamiyya ba sa zuwa makarantar boko so kuke mu ma duk a zo a ɗebe yaran namu duk a mai da su yan ta'adda a mai da su marayi a mai da su yan shaye-shaye a mai da su masu dauke-dauke a samun makarantu irin wannan wallahi ba karamin alheri ba ne yanzu ku duba irin wannan makaranta a tamayyiz ku duba ginin da ta samu ingantacce strategic guri ga iska ga fili ga parking space ga gurin wasa ga azuzuwa na zamani ga kujeru masu inganci me ya saura ga ta a cikin unguwa sai ka dauko danka ka kawo kuma ina muku rantsuwa da Allah wannan makarantar ta wuce wallahi ba an gina ta ne don a tara kuɗi ba wallahi wannan makarantar an yi ta ne for the sake of da'awa a bada good wato ilimi ingantacce da orientation na addini da ilimin zamani shine kurin burin mu mu inganta yara mu rage mashaya a cikin unguwa mu rage barayi a cikin unguwa mu rage masu zama an banza a cikin unguwa shi yasa ku zo ku duba duk malaman makarantar nan mutanen kirki ne masu kamala masu mutunci idan mata ne masu daraja to haka ɗaliban su ma za su fito ka duba irin ginin da aka yi yanzu wani ne ya zo ya bada taimakon su saboda Allah a zo a gina dan al'ummar mutumi su amfana amma mutum sai ya iya sa dan shi ga ilimin zamani ga na addini amma sai ya iya sa dan sa ya kai dan sa gurin da za a koya masa haleluya haleluya ga Qur'ani ga qala Allah ga qala Rasulullah ko ya kai dan sa inda za a koya masa rawa yanzu da wasu makarantun ne aka zo irin wannan speech and prize giving day wallahi da zama za mu yi muna kallon yara suna rawa muna kaza muna tafi amma nan goma za mu ce yara su yi rawa ba sai dai mu so zo su yi larabci su buga muku kai su zo su yi turanci su buga muku kai su karanta Qur'ani su buga muku kai mu nuna muku cewa za mu iya ne da yaro ɗan shekara 6, 7, 8, 9, 10 zai iya yin abin da ɗan shekara 40 zai yi ko abin da ɗan shekara 40 ba zai iya yi ba wannan ita ce manufar da haka wuraren da ake da rauni na samun yara da za su yi karatu ku ci wannan moriyar ku yi amfani da wannan dama yanzu wasu makarantun ba a gidan haya ake yi wallahi ɗakin gida ne ba good ventilation ba wurin wasan yara ba banɗaki mai kyau haka za a zo a kama gidan haya a mammatse yaron ka kullum yana kuraje saboda bala'in zafi ba iska amma duba wannan makarantar duba rijina duba baranda duba wurin shan iska ga masallaci kuma na yin sallah yaro zai koyi sallah bayan ya yi karatu kuma ya zo yi sallah wani falala wani gata iyayen yara kuke nema sama da wannan to alhamdulillahi muna kira ga iyayen yara su karbi dama su karbi ni'ima da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya basu na sa ƴaƴan su yi karatu ƴaƴa na kowa ne ƴaƴan nan namu ne gaba daya yanzu ku duba wani yaro da malam yake bayani a nan dan abokin su ne irin su ne ka duba yaron nan da ya zo huduban nan yaron nan da ya zo speech nan yaro da kaza yanzu baban shi na kabari yana kwanci yanzu da za a ɗauki hoton yaron nan da a ce na kabari yana ganin me ya tafi ya bari da za a yi bidiyo a tura wa wannan mutumin a kabari a ce ga ɗanka abin da yake yi wallahi a wannan rana a wannan lokaci ya samu relief na baƙin cikin kabari mai tarin yawa kuma ina tabbatar muku karatun da yaron nan yayi a nan wallahi Allah sai ya kai kabarin uban shi kana abubuwan salihan sun yi aiki na kwarai
an kai ga iyayensu sadaka jariya, kai ma ce ma ba su sani ba za ka iya tafiya kabari, za ka iya tafiya kabari. Ɗanka idan baka dora shi akan tarbiya mai kyau ba, ya aikata sharri a tura maka kamar yadda in yi alheri za a tura maka. Yanzu wannan yaron malaya, amma ka duba yadda ya tashi, insha Allahu ta'ala yaron nan sai ya samu sauƙin rayuwar maraici, don albarkacin bakinsa da ƙwaƙwalwarsa da zai rayuwar kasanci ba. Kuma abin a yi wa uwarsa murna ne, abin a yi wa al'ummarsa murna ne, yana matsayin maraya ba uba. Allah ya san yaya ake biya mai kuɗin makaranta, ɗan talaka miskini bai da uba amma ya yi karatu. To irin wannan tsarin shi ne muke da buƙata mu samar da shi a cikin al'umma, a gina makarantu, a taimaki 'ya'yan marayu, a tallafa musu su yi karatu. Ba ma so yaro ya tashi don shi ubansa shi maraya ne ya rufe ilimi, ko a yi abandon ɗinsa a watsar da shi, ba mu so wannan tsari. So muke mu ba su karatu kamar yadda suke masu iyaye uwa ɗaya uba ɗaya suke samun ilimi. Wallahi wannan abun farin ciki ne, kuma abun mai wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya ne. A duba dukkan ɓangarorin nan, a kawo yaran nan su yi karatu, kuma a rinka kawo ziyara makaranta. Duk inda kuka ga kuskure, ku zo ku yi magana a makaranta su gyara. Malam ya muka ga performance na yara yana yin ƙasa, malam ya na ga yaro na yana cin 90-something, yanzu yana cin 60-70. Me ya faru? Barin aikin malamin nan korashin ko koresh ko an canja masa aji, saboda yaro na ga performance ɗinsa na turanci yana yin baya-baya. Wallahi da ya zo duba, ashe malamin ya samu aiki ne, ya bar makaranta ya koma wani guri. Ka duba yadda affecting karatun yaro. Wannan uba ne da yake bibiyar karatun yayansa, ba irin kai ba da za ka je kasuwa a zuba maka shinkafa da miya da naman kaza, cinya kaza, ka ci ka more, ka ɗauko yogurt ka ƙara, kai ƙaton tumi, ba ka bincika karatun ɗanka. Wallahi hatsari ne a wannan zamanin, ba ka bincika yaya performance yaranka a makaranta. Kana biyan school fees amma ba ka ganin me ye tasirin school fees da kake biya. Da haka ku rinka challenging makarantu, ku daina barin malaman makarantu suna hutawa, ku rinka zuwa kuna bibiyarsu. Wannan zai sa su rike amanar aikinsu, su rinka yin aiki mai kyau. Idan na san in nayi abu ana duma ni, sai na fi kulawa. Amma in kai yaro in watsar da shi, wani ma bai san ma ina layin makarantar ɗansa yake ba, wani bai san malamin Qur'anin ɗansa ba, bai san malamin hadisin ɗansa ba, bai san malamin English na ɗansa ba, bai san malamin primary na ɗansa ko secondary ba, haka kawai yake tura ɗansa baya bincike. Wataƙila ma gurɓatacciyar makaranta ya kai ɗansa, ba yi da labari, ana koya masa tarbiyya mara kyau, ba yi da labari. Duka waɗannan kurakurai ne da ya kamata iyayen yara su gani, su yi ƙoƙari su gyara don inganta ilimi. Na gaya muku, ilimin yaran nan yana da amfani. Wallahi tallahi, duk yaron da ya tashi da ilimi, ya tashi da karatu, to baya wulakanta, baya tozarta. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ce shi ikra, ikra, yi karatu. Ka duba da ya zo cewa ikra, yi karatu, sai mashi abu da yi karatu kawai. Bai faɗi wani irin karatu ba, bai faɗi yawan karatun ba, bai faɗi kaɗan ɗan karatun ba, kawai yi karatu, kawai shi karatu. Duk abinda za ka karanta, karanta, saboda zai taimake ka ya inganta maka rayuwa. Abu na ƙarshe da zan ke so in tsaya a kai shi ne shawarwari ne ga ainihin wato hukumar makaranta da malaman makaranta. Na farko, hukumar makaranta ta yi ƙoƙari ta inganta duk wani abu da ya shafi ilimi da karatun yara da rayuwar yara a makaranta. A kula da lafiyar yara, kada a rinka barin yara suna zama suna fada, suna kwale-kwale, wani ya ɗauki kujera ya fasa kan wani, ko wani ya zo da gurɓataccen abu ya ba wani ya sha. Wannan ɓangaren lafiya kenan, wanda da yawa daga cikin makarantu ba sa kula da shi. Inda aka ci gaba, hatta irin nau'in abinci da yaro yake zuwa da shi, sai an yi check-in a gate. Wataƙila an ba wani yaro rubabban abinci, zai iya zuwa ya ci ya sa masa ciwon ciki, kuma ɗan uwansa ya ci ya lalata mai ciki. Wataƙila wani zai je ya kawo wani abincin da yake lalatacce ne, a kula da shi, ya ba wa abokinsa ya ce cutar da shi. Da kuma waɗanda suke zuwa, ba a ba su abinci, kuma ba a ba su kuɗin break. Makaranta ya kamata ta gane waɗanne yara ne ba sa zuwa da abinci, kuma ba a ba su kuɗin break. Suna bi suna roƙon 'ya'yan mutane, ko suna ƙwacen abinci na yara, ko kuma in ba su yi ɗaya daga cikin wannan ba, suna zama da yunwa. Wannan zai affecting performance nasu. Yaro zai zama bai gane karatu saboda da yunwa a cikinsa, bai ci abinci ba. A yanzu ba a turo yaro ba abinci ko ba kuɗin break. wajibin makaranta ne ta samar da mai abinci standard mai tsafta, ko dai ita a makaranta ta rinka yin abinci tana sayarwa yara, ko kuma a haɗa kai da wata mai abinci ta rinka zuwa a bakin gate ko a cikin makaranta ana duba ingancin abincin, ana duba arhar abincin, ana duba kyawun abincin, ana sayarwa ƴaƴa waɗanda iyayensu ba za su iya dafa abinci su kawo musu ba. Wannan dole ne makaranta ta kula da wannan. Sannan amfani da duk wani abin da aka san cewa yaro zai iya ɗauka ya kwala wani, to cire shi ake. Kamar misalin kudura ta karye, ga guntun ƙarfe, kar a bashi, a ɗauke shi a ƙore shi, don wani yaro zai iya ɗaukarsa da wasa, ya tafi ɗan uwansa, ya fasa masa kai da wannan ƙarfe, ko ya kashe shi, ko ya sa masa jinya. Kamar yadda wani ya tura wani kan kujera, ya fasa mai ido, ƙarfen kujera ya fasa mai ido. Tambayar da aka yi, yaushe aka yi wannan abu, a break ne? Idan a break ne yayi kuka bar yaran ku suna yin break ba malamai a cikin su. Kuskure ne yara su fito breakfast ba a samun malamai suna supervising din su suna duba su. Kuskure ne. To idan aji ne, to yaya aka yi, wani malami ne a darasin, wani malami ne har wani yaro ya dauki makami ya buga wani. Duk wannan feluwa ne na wasu daga cikin makarantu. Duk uban da ya san me yake yi, idan aka zo masa da ɗansa an masa rauni a makaranta, zai tambaya ya ce a wani lokaci aka yi raunin? Lokacin aji ne? To ya aka yi na malamin? A lokacin break ne? Yaya aka yi ba masu supervision? Ina duty master? Me aikin ka? Kana staff room kana zaune yara suna doke-doke, ko wani ya tura wani ya buga kansa a ƙarfe, ko a jikin lilo, ko na makamancin ko PE, za a fita dole a haɗa su da malama, ko a haɗa su da malami lokacin da za su yi. Zamani ya kawo wannan, dole mu kula da wannan. Ina ba da shawara ga hukumar makaranta, yana daga cikin inganta makaranta samar da irin wannan. Dan duk wanda ya kawo ɗansa ya ga yau an yaga mai riga, yau an yi fasa masa kai, yau an yanke shi da reza, me ya kai ku kuka ban ɗalibai suna zuwa da reza? Wai yaro ya zo da reza, wai yana fake fensir. Ai akwai shafuna, yaya za ka bar yaro yana riƙe reza? Ashe ba ka cikin ɗin da kan yara? Idan wani ya ɗauki rezan ya yanka cikin wani fa, idan zuciya ta ɗauke shi ya yanka fuskar wani da reza fa, wannan kuskure ne, rashin wayewa ne, ci bayan makaranta ne. Kukula shi yasa ake so duk yaro idan zai shigo makaranta sai an yi cikin ɗin jakarsa. Wani wallahi zai iya ɗauko kusa yana wasa da ita, wani zai iya ɗauko wuga ma ya jefa a jakarsa yaro ne, wani zai iya ɗauko wani makami ya shigo da shi ya je ya saka wannan kwansa a gyara wannan. Sannan kuma iyaye ku rinka tambayan ƴaƴanku, yau malami nawa ya shiga ajinku? Period nawa kuke? Yaro zai ce muna period 7, sai ya ce ma sai ka ce malami nawa ya shiga? In ya ce 3 suka shiga, to ka tabbatar makarantar da akwai matsala. Ku zo kar ku ba da kuɗin ku a banza, ku tabbatar me yasa ba a shiga. Wannan shine zai sa su himmata su tsaya su yi karatun su karantar da ƴaƴa da gaske, ba wai ai ta ba su kuɗin makaranta amma ba sa kula da amana karantar da yara ba. Wannan muhimmancin sa yana da kyau kwarai da gaske. Wannan kuma shugaban makaranta, principal na makaranta, headmaster makaranta, wajibin sa ne ta kowane aji, kowane malami ya shiga. Yana daga cikin alamar lalacewar makaranta. Ka shigo ka ji makaranta ana ta crowding surutu, a lokacin kuma ana aiki. Ina malaman suna staff suna chatting da waya. A inda aka ci gaba, wallahi ba a barin malami ya shiga da waya cikin aji yana chatting. Ko yanzu ya zauna lokacin aiki yana chatting, yanzu lokacin WhatsApp ne, lokacin Facebook ne, kowa idan sa kan wayarsa yake. Dan me za a bari hukumar makaranta da waya? Ya kamata a cire a cikin albashinsa. Ina fatan ƴan uwana malamai suna ji, ba na so a lalata mana makarantunmu na addini har a zo ana kyamar su saboda muna da addini, saboda muna da Qur'ani, saboda muna da sunna, a ce ai wannan ai ustazai ne, ai wannan ba su da tsari. Mu ne ya kamata mu zo da tsari sama da na kowa, wanda ba musulmi ba, wanda yake bai kishin musulunci ya zo maka da tsarin da ya fi naka, wannan ci baya ne a gare ka. A kula da wannan, da zuwan makaranta a kan lokaci. Malami an ɗauke shi ƙarfe 8 ya shiga aji, amma sai ga wani sai 9:30 zai zo, wani ma sai 10. Wallahi cin amana ne wannan malamai. Wallahi kuma bai dace da karantar musulunci ba. Ya kamata malami ya sani, daga ƙarfe 8 ɗinka har zuwa ƙarfe 1 ka an sayi wannan lokaci, ko waya ka ɗauka ka buga a wannan lokaci, wallahi sai ka nemi izini. Ku je ƙasar Turawa ku gani, ko waya ba a shiga da shi kamfani wajen aiki. Akwai wani ɗalibi na, muna waya da shi a Ingila, nake na ka neman ka da rana ban same ka ba yake ai malam ni ba aikaci ne a wani mall nake aiki wani provision store nake aiki ai malam da mun je kwace wayoyin mu ake aiki kaga tsayawa nake kawai ina duba wannan ina nuna customer yace ba sa bari a dauki waya shago na sai da kaya ba sa bari a na waya amma yau malamin makaranta zai iya minti 20 yana karban waya a cikin aji saboda ya rena hukumar makaranta ya rena principal din ya rena tsarin makarantar kai hakuri wannan fada ne na gida mu gaya wa kanmu gaskiya da wadanda suke zuwa da makara ba sa zuwa akan lokaci ko kuma malami kun sai ta bi daurin aure ka zo ranar litinin ina malamin masmat ya ce wallahi ya tafi zanfara daurin aure malamin daurin aure uzuri ne daurin aure dole ne ka bar primary a sanin ɗinka da daurin aure wai ai wallahi tun asaba suka tafi ya kamata su dawo ladi bai samu dawowa ba abokanai suka ce a tsaya sai ka hawo motar haya ka dawo saboda kana da primary a sanin ɗinka na dole irin wannan malami ya kamata ai deducting kudi a cikin albashinsa dan ya gane cewa ya ci kudin bayin Allah kuma ya gane yayi laifi a sa wani malami ya rike masa idan mota ya zo karshe a mai arrest a ce sati kaza awa kaza ka rike wa malam wani an dauko daga albashinsa an cika ta maka kowa zai rike kula amma wallahi wani kawai ma tafiya yake yi ma bai nemi izinin principal ba saboda in aka rena principal in aka rena shugaban makaranta ko permission ba a dauka wani kuma an neme shi a ransa a makaranta aka duba ina yake wallahi ya tafi tsohon shinkafa da wake sai shinkafa da wake zaka yi awa biyu wallahi ya dan zagaya nan bayan makaranta zai tafi shinkafa da wake haba mala kuna ba daidai ba ne to waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke kashe mana makarantu daga yaro ya zo malaminsa bai zo ba monita ya je staff room ashe gashi amma bai zo ba wani kuma banɗaki zai shiga ashe gudawa yake sai minti 30 yana dubulo me yasa baka sa fulajin ba lokacin da zai yi baka san baka na da aiki duka wannan abubuwan sai mun gyara su ko a addini ne ba a yadda mutum ya yi amfani da addini ya cutar da wasu ba lokacin ku sayansa aka yi kuma ya kamata ku biya haƙƙi makaranta ta rika girmama malamai ta mutunta su wannan shi ne abu na gaba da yake ba da shawara welfare inganta rayuwar malamai ina fatan mai girma darakta shugaban makaranta kana kula dan ko a sallan nan nace muna tare da shi a Egypt nace to makarantar nan ta fa a tamayyuz ya kamata a duba sha'anin su lokacin babban sallah dan ba kowane malami ne yake iya yin karagon layya ba da haka makaranta ta duba cikin nan abinda Allah ya hore mata ayi wani abu koyaya welfare da azumi a sayi sugar a sayi madara a sayi abubuwa ko dan taliya ko makaroni a dan bi malamai a raba musu a ce daga hukumar makaranta za su zauna za su ji suna son makaranta amma makaranta tana ta karban kudi ba ta kula da malamai sai albashi zalla da ya samu inda ake ba da welfare zai ce a bari in fita in bar nan din in koma can in je inda ake min welfare wallahi kwanan shinkafa guda ɗaya zaka ba malami a shekara wallahi sai shekara uku a makaranta kai ce ai duk shekara ana bani kwanan shinkafa ɗaya a kula da su idan an zo babban sallah in makaranta tana da kudi ta sayo bijimi mai ƙarfi mai kyau na 500,000 a yanka shi a tsakiyar makaranta a ba malamai na san kuna yi amma ina bayani ne saboda duniya tana jina saboda malaman makaranta suna rayuwa cikin talauci da bukata kaga malamin makaranta ya fito malam kamar mutuwa aka masa a gigice a kode da yawa malaman primary secondary suna zuwa wallahi ko karyawa ba su yi ba a wata makaranta da na sani principal din da yake mai dabara ne sai ya nemo gas cooker ya nemo wata mata kamar nani haka ya dauke ta tana aikin nani kuma tana dafa shayi kullun da safe karfe 7 za ta zo ta dafa shayi duka nawa ne ki liftin da za a saka inda makaranta tana da dama a hada da madara malami zai zo sa kofin shayin sa ya dan sha ruwan zafi ya shiga aji kaga malami yana da active very active a cikin aji saboda wannan shayin da hukumar makarantar ta bashi wannan wani tsaya ne mai kyau wasu ma suna hada da dan biskit ma wani bai wuce naira 5 ba naira 10 a dan afa mutum zai dan ji daɗi wasu ma za ka suna da kokari duk sati in makarantar ta yi karfi sai ga ana dan dafa abinci da ranar juma'a kafin a watsa za a kawo abinci malamai su ci su karya kashi wani lokacin kuma a ba su jalof kaga malami zai ji daɗi idan malami ya bukaci bashi matar ta haihu yazo ya rubuta a bashi bashin 50,000 yaje ya sayi ragon 30,000 yayi hidimar suna 20,000 a rinka cire 5,500 a matsayin ainihin an taimaka masa wannan yana da rikici abinda za a rike malami duk malamin da ka bashi bashin 50,000 ko 100,000 ka rike shi at least shekarar nan dai ba zai fita a makarantar ba da yazo zai fita ta ana bi na bashi kuma ni ba da kudin da zan iya biya wannan ma siyasa ce ta rike malamai a rinka ba su bashi a rinka ba su lot watakila wani yana da iyali matarsa ta haihu bai da abin da zai mata na suna sai a taimaka masa ko kuma watakila ya zo yaron sa yana makaranta baya iya biya sai a ce ya kawo ɗansa yanzu a makarantunmu duk malami da yake karantar da yara a makaranta muna ba shi free education na ɗansa biological child na shi free education dan mu rike malamu kada a cikin ka kawo ɗan ka yana primary yana karatu to ka san baka biyan kudin makarantar sa 70,000 a tam ko 50,000 a tam wannan zai sa mu rike ka kaga saboda yaron ka yana nan ba za ka tafi ba saboda yana free education mun baka scholarship to wannan yana cikin hikima ko da makaranta ba ta da karfin da za ta bada ainihin wato malami a bashi yaro ɗaya to a ce ya yaron kuma shi ma a dinga kira a hankali a hankali sai su ji suna son makarantar sai suna kaunar makarantar dangane da marayu hukumar makaranta ta rinka kula da marayun unguwa aku zo ku gina katon gida miliyan barkace amma akwai ƴaƴan marayu ba sa iya zuwa makarantu sai ku tsinta iya yadda za ku iya maraya 10 maraya 20 maraya 5 maraya kaza sai a neme su sai a ce ku zo za a ba ku scholarship ku ji da kayan uniform ku ji da books amma school fees an dauke muku to dole mutanen unguwar za su koma makarantar saboda tana taimakon marayun unguwar sannan watakila wani malami yana da maraya sai ya dauko shi mai rijista ya sa shi amma a rika bincike saboda zamani akan kawo mutane ƴaƴan da ba marayu bane a kashe ubansa ubansa yana raye dan ni an taba kawo min yaro aka ce wannan ai maraya ne a ce uban yana raye kashe shi aka yi kawai dan ya samu scholarship to ya kamata ku rinka bincike ku tura mata su bincike iyayensu a tura maza a bincike unguwarsu idan babansa yana raye sai a ba shi hakuri wannan yana cikin abin da yake rike makaranta ya sa mata farin jini a wurin al'ummar unguwa ya sa mata karɓuwa a wajen Allah dan Allah yana son taimakon maraya a agaza masa kamar da ayoyin alqurani sun yi bayani haka bayan nan irin abubuwa na excursion da za a kara wa yara nishadi makaranta ta kula da su wata ran a dauki yara a kai su gidan zu wata ran a dauki yara a kai su gidan radio wata ran a dauki yara a kai su airport yaro bai taba ganin jirgi ba a kai shi a je a dauki hotel da jirgi a nemi izinin airport din wani ma irin scrap jirgin nan wanda ya lalace ya mutu ana iya zuwa ina tunawa muna yara har garejin mota ake kai mu gareji na mota wallahi sai a je a bude matattun motoci sai a ce ku shiga ku ci tukawa a yanzu haka gwarwa ta ina tuna makarantar inda aka kai mu muka je muna shiga muna zuwa cikin wasu motoci big question ne ko a kai su gona a nuna musu malamin agric ga yanda ake kaza inda mangoro a dan cicciran musu a kara musu nishadi a dauke su a kai su bakin ruwa su kallo su yi wasa a sa igiya a ce su shiga su yi wanka daga nan kar ku shiga duk wannan abubuwa ne da ke kara yaro nishadi alhamdulillah wata rana a Madina kawai sai na gode bawan Allah da dalibai a bayan shi na san shi wani dokta ne a wannan jihar yake da yara da yawa a bayan shi nake yaya naga haka ya ce umra muka zo nake da suwa ya ce daliban makaranta ta ci me ya kawo ku ya ce excursion na ce excursion din har Madina ya ce ai mu Makka da Madina muke zuwa excursion din ya ce yanzu yaran nan da na gaya ma ba wanda bai shiga Ka'aba ba sun yi tsari su je hukumar masallaci ta san da zuwa su sun rubuta takarda sun yi kokari an ba su dama an bude wa yara sun shiga Ka'aba an kai su sun gaisa da su gaisa ya dauki hoto da su sun gaisa da shirin ya dauki hoto da su yanzu wannan yara baka samu kishin addini ba to akwai wanda na bincika Ingila ake kai su da America da Ingila da America ake kai su a kai su ruwa a kai su wurin shakatawa yaro sai ya tashi da budaddiyar kokwalwa da wayewa akwai wanda ake kai su da san Misira a Libyaro 20 a neman musu visa kuma hukuma tana ba da visa nan da wuri tunda an san da wata manufa ne a dauke su a kai su to yaya ake yi makaranta take biya a'a ana fitar da tsari ne ga iyayen yara wanda za su iya sai a ce a tsawon shekara daya za ka iya biya wa ɗanka kudin kujerar ainihin wato jirgi 270,000-230,000 za ka iya biyan kudin visa 60,000 kaza zai iya to makaranta kuma za ta taimaka da ɗan guzuri kai ma za ka kawo sai ga a tsawon shekara mutum yana sa wani asusu a makaranta ya kawo 50,000 ya kawo 30,000 ya kawo 1,000 kaza kafin shekara ya cika wa yaransa kudin visa da kudin ticket shekara tana yi kawai yaro za ta jawo briefcase ɗinsa za a tafi Madina da shi ya je ya yi umra ya yi excursion ya je ya hajji ko ya je Kaaba ko ya gaisa da limaman harami ko ya je haramun Madina an ƙara masa san wannan duk wannan tsari ne na excursion yanzu da ake na zamani ba wai a tsaya a gidan dabbobi gidan zoo kare ba ina fata ana fahimta kuma iyayen suna iya yi dan talaka wanda ba zai iya ba sai a bashi kuma a wannan lokacin gaya muku abinda makaranta take yi cikin website take yi duk shekara makaranta sai ta samu malami ne sai ta biya masa the best teacher in the year the best teacher shi zai raka yara instruction a biya mai kudin umra shi zai raka yara ya shiga jirgi dan Allah wannan malamin zai bar makarantar nan din zai bari ba me makaranta za ta rasa din ta biya wa malami 700,000 ko 500,000 ko 100,000 kaza ya je ya ji dadi an yi wa yara addu'a ko ya je Misra ko ya je wata kasa ko da makamanci wannan shawarwari ne masu kyau da za su inganta makaranta da kula da karatun makaranta da irin wannan speech and prize giving day a kira mana yara mu ga meye suka koya a shekara a kwankwason mana su zo su yi da ka su zo su yi karatu su zo su yi presentation kalmomi masu daɗi malaman su mu ji irin yadda suke magana malaman su ne suke gabatarwa mu ji lambar ɗinsu mu ga ƙwarewar su wannan shi ne zai sa iyayen yara su ci kawo yaransu karatu makarantar ku ba wai iya gini kadai ba shi ke sa a cika yaro a makaranta a ingancin karatu uwa uba kuma tarbiya wannan da shi zai rufe wajibi ne hukumar makaranta da malamai kula da tarbiya yara waya zuwa da waya makaranta yara kanana suna zuwa da waya makaranta da akwai hadari na farko yana hana su karatu yana hana su concentration sannan yana sa su bata ƴaƴan talakawa yanzu wani bai koya wa ɗansa waya ba amma a makaranta abokinsa zai koya masa amfani da waya yaran nan sun iya shiga wurare da dama su je suna leƙowa su gano abinda bai kamata su gani ba abinda shekarunsu bai kai su gani ba amma tunda an sai musu wayoyi masu tsada za su yi spoiling kansu su spoiling press ɗinsu su spoiling ɗalin makaranta da haka lallai a rinƙa sacin jakar yara a samu malamai mata suna sacin yara 'yan mata saboda suna soko waya a jikinsu wasu a ɗan kwalinsu a daina bari suna shiga da waya makaranta akwai makarantar da aka kama yara 'yan mata da an yi break wallahi banɗaki suke shiga malam su kunna fim a wayarsu wacce ba ta da waya a cikin banɗaki yara uku hudu balagaggu aka kama su a cikin banɗaki suna duba waya suna kallon fim me amfanin wannan makarantar ba ta kula da 'ya'yan mutane me amfanin wannan iyaye da suke barin 'ya'yansu suna fitowa da waya zuwa makaranta wannan ba daidai bane kuskure ne so yana da kyau a kula da wannan sannan malamai su ma su daina kiran yara suna nuna musu waya in dai ba wani abu ne na karantarwa ba amma wani malamin sai ga yana koya yana kunna wa yara waya yana kunna musu drama yana musu wasa aji ko yaro ya kaza a bashi waya wannan ba daidai bane wannan kuskure ne fata na Allah ya sa mu ɗauki wannan shawarwari don mu inganta karatunan mu wannan makaranta ta Tamayyus a wannan gari na Kaduna muna fatan Allah ya sa mata albarka Allah ubangiji ya sa alkhairi nan wa ibn salih shugaban wannan makaranta ina maka addu'a Allah baka jagorori da za su rufa maka asiri da muke ka ku haɗa kai a taimaka wa wannan makaranta ta ci gaba mutanen wannan unguwa ina muku murna na samu wannan sabon gini mai kyau to the high standard a wannan unguwa a wannan gari Allah ubangiji ya ba ku yin amfanuwa da wannan makaranta bari da ka ta ana akwai sabuwar da yawa amma saboda muna kan hanya kuma muna ba da uzuri insha Allah ta'ala saboda muna kan hanya ba za mu iya tsayawa a ce an gama komai da mu ba muna fatan Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa kun san yadda hanyoyin kasar namu suke sai a hankali dole ka tafi tun ido yana gani Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa albarka a wannan makaranta duk wanda ya zo wannan guri Allah ya masa albarka Allah ya biya muku bukatun iyayen yara kokarin da kuke Allah ya ƙara muku himma da kokari Allah kada ya gajiyar da ku kuma Allah ya riko da hannunku na ji daɗi yadda na ga tsarin makarantar nan na ji daɗi yadda na ga irin malaman makarantar nan da irin tsarin da suke da shi da tarbiyyar da na ga yaran suke da shi
da kuma ainihin wato ilimi da ake barwa ingantacce ba ƙarya a ciki wallahi wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh